sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum masu sauraro, barkanku da asuba, barkanku da kasancewa da mu a cikin shirinmu na wannan lokaci. Aishatu Sula ce tare da Karfilu Hashim Gumal da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin namu na safiyar Talata 10 ga watan Maris shekara ta 2020. Kafin ku ji abinda muke tafi da shi ga Sarfilu da kanin labarai.
Gwamnatin kasar Italiya ta fada dokar takaita tafiye-tafiye a fadin kasar baki daya, inda ta killace mutane miliyan 60 a kwarin shawo kan yaduwar cutar coronavirus. Haka kuma jiya litirin kasuwannin hannun jari sun fadi warwas a fadin duniya saboda damuwa wasu iri biyu. Haka kuma za a ji cewa masana na gargadin cewa cigaba da zaman tsari tsakanin kasashen Kenya da Somalia na kurkuta matakan tsaron kan iyaka a yankin.
Tokanin labaran kenan kuka saurara. A cikin shirin namu na yanzu za a ji cewa bayan sauke sarkin Kano daga karagar mulki zai yi zaman hijira ne a garin Loko na jihar Nasarawa. Kafin wannan rahoto, me jama'ar garin Kano da kewaye ke cewa?
Iya mace ba mulki, Kano bai taho ba.
A san sauka. A da mazu san sauka. Ya, ke da kibe da kuma.
To su sai ki sai sai farki da kibe. Wannan ai kibe. Ah, shi ko gwamnati magana ba. Kawai ana wannan amma dai.
To idan aka biyo mu cikin shirin za a ji cikakken bayani. Kamar yadda kuma aka saba kowace Talata muna nan tafe da shirin tsaka mai wuya, amma duk sai mun ji halin da duniya ta waye gari.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an tashi lafiya ga cikakkun labaran duniya. Gwamnatin kasar Italiya ta fara dokar takaita tafiye-tafiye a fadin kasar baki daya, inda ta killace mutane miliyan 60 a gurin shawo kan yaduwar cutar coronavirus. A wani jawabinsa ga kasar, wanda aka yada ta gidan talabijin jiya Litinin, Prime Minister Giuseppe Conte ya ce wannan mataki na killace mutanen za a iya daukar sa a matsayin ina zauna a gida. Wannan mataki ya fada da dokar, wato ya fada da dokar takaita zirga-zirga ta arewacin kasar, inda aka fara samun barkewar cutar coronavirus. Mutanen da ke da dalilan aiki ko matsalar lafiya ne kadai za a iya bari su yi zirga-zirga tsakanin yankuna a kasar Italiya ko zuwa wasu kasashe. Prime Minister Conte ya ce dole mu sauya ɗabi'unmu, suna buƙatar sauyi yanzu. Jiya Litinin kasuwannin hannayen jari sun faɗi warwas a faɗin duniya saboda damuwa iri biyu, wato farashin man fetur da kuma galabaitar tattalin arziki yayi saboda cutar coronavirus wadda ta yada a kasashe sama da 100. Muhimman hada-hadar da aka yi a kasuwannin hannun jari a birnin New York, jiya Litinin sun faɗi da sama da kashi 7 cikin 100, biyo bayan faɗuwar kashi 5 cikin 100 da wasu kasuwannin hannun jari na nahiyar Asiya suka yi. Yayin da kasuwannin hannun jarin nahiyar Turai suka tashi da kusan faduwar kashi 8 cikin 100. Kasuwar hannun jari da aka fi sawa ido, wato Dow Jones, da ke daidai da hannayen jarin wasu manyan kamfanonin Amurka 30, ta tashi jiya Litinin da maki 2,000 kawai, wanda ke daidai da faduwar kashi 7.9 cikin 100. Yayin da kasuwar S&P 500 ta fadi kasa da kashi 7.6 cikin 100. Masana na gargadin cewa cigabar zaman tsari tsakanin kasashen Kenya da Somalia na kurkuta matakan tsaron kan iyaka a yankin. A makon da ya gabata an kashe wani dan kasar Kenya, wasu kuma 12 sun samu raunuka a lokacin da wasu kungiyoyin mayaka biyu da ba sa ga maciji da juna daga kasar Somalia suka yi fada a wani yankin a kasar Kenya. Kusan watanni 2 da suka gabata, Nur Ahmed ya tsinci wani raƙumi da ya bata a Mandera, garin da ke arewa maso gabashin Kenya. Ya yi tunanin raƙumin ya fito ne daga wani ƙauye da ke kusa da Somalia, amma ba zai iya mayar da shi ba. Nur Ahmed ya ce jami'an tsaron Kenya na sa ido sosai akan iyaka, don haka da wuya kaga 'yan ƙauyukan da ke ɓangarorin biyu suna iya ƙetarawa. Ya ci gaba da cewa,
"And this is a fixed exposure to us by our government. We are supposed to..."
Ya ce wannan hadari ne da gwamnati ta saka mu ciki, kamata ya a ce jamhuriyar Kenya na kare lafiyarmu da dukiyoyinmu. Abin da ke faruwa shine babu kariya a bakin iyaka. ina zaune ne mita 500 daga bakin iyakar mu da Somalia. Babu makarantu, babu harkokin kasuwanci ko babu wata mu'amala.
Jima kadan Sarfilu zai sake shigowa da karin labaran. Kafin nan bari mu leka Kano. Bayan sauke sarkin Kano Muhammad Sanusi na biyu daga karagar mulki, bayanai sun nuna cewa an garzaya da shi jihar Nasarawa inda zai yi zaman hijira a garin Loko. Kafin mu kawo muku wannan rahoto na Zainab Babaji, bari mu ji ko me jama'ar Kano da kewaye ke cewa a rahoton da wakilin muryar Amurka Muhammad Ibrahim Kwari ya hada mana.
Kariya zauna, kaza, shi dan dudan ya zauna ita gonan har abada. Iya musiba mur, grauna bai tawo ba.
Amma sun tausa.
A da ma sun tausa mana.
Iya, sai da jira ne ba.
To su sun kisa su ce sarki da tsiguba, wannan ya tsige shi.
A, shi ba gwamnati bai magana ba.
Kawai dai Allah.
Wannan amma dai
jama'a don Allah a bar maganan nan.
Allah magana, sai Allah
ba. Alle ta kawai don Allah.
To yanzu duk manyan na Najeriya ba su bane suka tawaye da Najeriya gaba daya. Ko ina da ko ina.
Ai wannan sace-sace da amma
ku sace-sacen nan da kin sanin ya kamata duk shine inda duk sun so Allah tunda wuri da Najeriya gaba da cikin turba mai kyau
yadda muhawara ta kaure kenan tsakanin wasu talakawa a guda daga cikin jihohin da ke makwabtaka da jihar Kano jim kadan bayan sauke sarkin Kano Muhammad Sanusi na biyu daga kan karaga sakataren gwamnatin jihar Kano Alhaji Usman Alhaji ne ya sanar da sauke sarkin na Kano bayan majalisar zartarwar jihar ta Kano ta yi wani zama na musamman
sarkin Kano ya nuna rashin biyayya ga bin dokoki wadda ake bayarwa daga office din mai girma gwamna da kuma sauran hukumomi wadda ya kamata a ce ana bin waɗannan dokoki da suka bayar.
Tijide gwamnatin ta mai gurbin tsohon sarkin na Kano da Alhaji Aminu Ado Bayero wato tsohon sarkin Bichi.
Sashe na 11 na wannan doka na tanadar da amincewa da tabbatar da Alhaji Aminu Ado Bayero tsohon sarkin Bichi a matsayin sabon sarkin Kano mai daraja ta daya.
Yanzu aka da makusantan tsohon sarkin Kano Malam Muhammad Sanusi na biyu sun fara mayar da martani ga wannan mataki na gwamnatin Kano. Alhaji Musa Ungogo wanda ke cikin alhini na cewa
mun ji ba dadi kuma abu ne da ba za mu iya bari ba. Sarki irin nada wanda ba su da karatu isasshe na ilimin boko da addini su ake cirewa a zauna lafiya. Allah shine shaida mun tabbatar za mu je kotu, na tabbatar Allah zai ba mu galaba a kansu.
A hannu guda kuma gwamnatin jihar Kano ta tabbatar da nadin Alhaji Nasir Ado Bayero a matsayin sabon sarkin Bichi bayan tabbatar da dan uwansa Alhaji Aminu Ado Bayero akan kujerar sarautar Kano kamar yadda wata sanarwa dauke da sa hannun sakataren labarun gwamnan Kano Abba Anwar ta tabbatar. Yanzu aka dai masu sharhi kan lamuran yau da kullum na tofa albarkacin baki game da wannan batu. Kamar da ya Shu'aibu Ungogo ya ce kamata ya yi talaka ya daina damun kansa akan lamura irin waɗannan.
Shi talakan ƙasar nan damun kamar tsami ne kawai yake amfani, kowa yake iya amfani da shi wajen cimma burinsa. Da Sunusin da gwamnatin duk talaka suke hawa suke faɗar dalilansu. Kowane daga cikinsu ya ɗauran tsuwa cewa ba zai ƙyale son zuciyarsa ya shiga cikin ayyukan mulkinsa ba. Amma gaba ɗaya in ka kalli al'amarin gaba ɗaya ai ya zama wasan kwaikwayo kuma an daɗe ana wahalar da al'umma.
Muhammad Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
To kuma tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, kafin mu kawo muku ɗaya rahoton ga Sarfilu Hashim da sauran labaran.
Sanata Cory Booker na jihar New Jersey ta nan Amurka ya nuna goyon bayansa ga tsohon mataimakin shugaban ƙasa Joe Biden a takarar da yake ta neman zama ɗan takarar shugaban ƙasa a jam'iyyar Democrat je Litinin. Wannan shine goyon baya na baya-bayan nan da wani da ya kalubalanci shi a baya yayi masa gabanin zaben fidan takarar da zai a jihohi shida yau talata tsakaninsa da Senator Bernie Sanders na jihar Vermont. A wani sakon Twitter Boka ya ce martani ga nuna kiyayya da raba kawunan al'umma shine mu zaburo mu hada kai. Ba nasara kawai Joe Biden zai iya yi ba, zai nuna mana cewa abubuwan da suka hada mu sun fi waɗannan da suka raba mu yawa. Zai farfado da martabar White House ya kuma tunkari matsalolin da ke gaban mu. Wannan shine yasa nake alfaharin bayyana goyen bayana gare shi. Wannan goyen bayan buka na zuwa ne kwana guda bayan da Senator Kamala Harris wadda ta janye daga neman takara a watan Disamba ta goyi bayan Biden tana mai cewa tana jin cewa shine mutumin da ya shirya domin mayar da Amurka kan turba mai kyau a wannan zamani. Zababban shugaban kasar Afghanistan Ashraf Ghani da abokin karawarsa a zaben Abdullah Abdullah sun shirye yin bukukuwan biyu kishiyoyin juna na rantsar da junansu wato rantsar da su a jiya Litinin. Wanda hakan ke dada rurar dambarwar siyasa da kuma kawo wani sabon kalubale ga kokarin maido da zaman lafiya da Amurka ke jagoranta. Baki ɗaya bukukuwan an dage su, duk da haka dagewar tasu ta wani ɗan sa'o'i ne kadai domin baiwa Amurka damar samar da maslaha a rikicin. A watan da ya gabata ne hukumar zaben kasar Afghanistan ta ayyana Ghani a matsayin wanda ya lashe zaben shugaban kasa da aka gudanar ranar 28 ga watan Satumba. Amma Abdullah wanda shine shugaban gwamnati yayi watsi da sakamakon da cewa coge ne kawai, yana bayyana cewa shi da tawagarsa ne suka lashe zaben, ya kuma yi barazanar kafa gwamnatin sa.
To a gaida Sarfi Hashim Kumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. To bayan da gwamnatin Kano karkashin jagorancin gwamna Dr. Abdullahi Umar Ganduje ta sauke sarkin Kano Muhammadu Sanusi na biyu kuma ta bada sanarwar nadin Alhaji Aminu Ado Bayero, an garzaya da shi jihar Nasarawa inda zai yi zaman hijira kamar yadda wakiliyar muryar Amurka Zainab Babaji ta aika mana. Gare ki Zainab.
Bayan sauke sarkin Kano Sanusi Lami da Sanusi daga karagar mulki da gwamnan jihar Kano Abdullahi Umar Ganduje yayi, bayanai sun nuna da cewa an garzaya da shi jihar Nasarawa ne inda zai yi zaman gudun hijira. Bayanan da na zakulo sun nuna da cewa tsohon sarkin na Kano zai zauna ne a garin Loko dake gabar kogin Benue a jihar ta Nasarawa. Na sami zantawa da mai martaba sarkin Loko Alhaji Abubakar Ahmad Sabo, inda cikin dare ya bayyana min cewa a lokacin da nake magana da shi suna dakon zuwan Sanusi Lami da Sanusi daga Abuja ne, inda ya sauka da misalin karfe 9 dare
daga Kano kan kawo Abuja ne, daga Abuja kuma dare za kawo shi Nasarawa state ne. Nasara state kuma shi ne aka dauki Loko, akan za kawo shi Loko. To suna Abuja dazun nan kuma sun buga waya sun taso daga Abuja akan za su zo Loko, su zo ko ba
a cikin daren nan kenan.
A cikin daren ne za su sauka, yanzu aka ina jiran su ne ne ma idan na su labarin su sun zo kusa kan mutum fito wani tare su daga nan sai sai mu gangaro cikin gari tare.
To amma ranka daidai kana ganin kamar zai zauna a Loko ne har wani lokaci?
A'a, ya rage na gwamnati ne kuma kin san abun, tun da abun ya faru da faransa da faruwan shi yanzu dole ne a raba shi da gurin, saboda haka ba zai yiwu ya ci gaba da zama nan dindindin ba. Amma ni kaina ma da aka ce za kawo shi nan, ni kaina ma na ji wani iri da kamata a ce ya zauna a nan ba, irin wannan bai kamata a ce ya zauna a nan ba, domin akwai wanda bai kai shi ba ma kamar sarkin Gwandu lokacin da Jakolo lokacin da aka cire shi an kawo shi jihar Nasarawa ne. A jihar Nasarawa kuma aka shi Obi local government ne. To da aka haɗe shi a Obi kaɗan aka zaka take ɗaukan shi, zaka kuma da shi Kaduna. To a Kaduna yake har yanzu nan. To saboda haka ina ganin ba za su bar shi a Loko nan ba, dole za a samu wani jiha da za a tafi da shi ya je zauna. Don Loko nan gaskiya ya yi ƙauyen da za a ji shi.
Ka ji da cewa wato za a kawo shi yankinka?
Na ji wani iri, domin wannan jarabta ne ina kan kowa. Idan Allah ya riga ya rubuta maka abu to dole ne abin ya faru, amma tun da abin ya riga zama mukaddari ya riga ya faru ba yin da za a yi haka Allah ya shirya shi.
To amma ranka daidai tun da ka yin bayanin cewa ko da sarkin Gwandu lokacin da aka sauke shi a kai shi jihar Nasarawa, yanzu ga sarkin Kano an sake kai shi jihar Nasarawa, menene a jihar Nasarawa nan?
wallahi ba komai inda ina Allah ne ai Allah ne kai kin faɗi ka zo haka
mai martaba sarkin loko kenan Alhaji Abubakar Ahmad Sabo na kuma ji ta bakin wani basaraken da ya buƙaci saka ya sunansa
ana hakika wallahi babu dadi domin sarki a ƙasa jagora ne da jama'a kuma shugaba ne na al'umma ba shi da wani wari cewa wani ne nashi wani ba nashi ba amma san sa na uban ƙasa to idan wannan abu ya faru ba mu da abin da zamu yi sai dai mu taya shi da addu'a sai Allah ubangiji ya sa haka dan ne faru Allah ya sa haka shine mafi alkhairi gare shi domin Allah yakan hana maka wani abin in yana son ka da wata abu to muna fatan Allah ya sa haka ya zama to masa alkhairi
duk kokarin jin ta bakin gwamnatin jihar Nasarawa ya ci tura saboda yanayin dare Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Nigeria
to a gaishe ki Zainab to a cikin shirinmu na hantsi kuma za ku ji cewa dubun wasu mahara ta cika kasa da sa'o'i 10 da suka kai farmaki garin binnin Kwanni a jamhuriyar Niger cikin su har da mace mai yi musu safarar makamai a cikin rahoton Mamman Haruna wannan shiri na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16-25 da kuma 31 za kuma iya sauraron shirye-shiryenmu a wasu sassa na kasashen Kamaru Ghana da Niger a koda yaushe kuke bukata kuma za ku iya zuwa shafukanmu na yanar gizo akan voahausa.com ko kuma sashinhausa.com yanzu kuma lokaci yayi da za ku gyara zama ku saurari Aliyu Mustafa da shirin sa na tsaka mai wuya
tsaka mai wuya
mai wayin sun basu karanta komai haka ne kai mutum yake tashi bai alwala ba bai komai ba gabaki ɗaya da sai daga ya samu mikro na injini ga hito ya ta hudin abin da bai san komai ba san shi
komai ake so ai tsoron Allah ka ai tsoron mutum eko na ecos shine aka ce sunan shi eko kudin na ecos kuma ba wanda yake ko wata kasa ta yi kudin wannan abin da ya hudi shi watara abin da ya shahe shi ne sharren shi ne ya hudi da sunan wannan kasashen takwas
jama'a barkanku da wannan lokaci barkanku da sadon mu duk wani sabon shiri na tsaka boye muna fatan kuna da lafiya kamar yadda muke anan shin kuna ganin kudirin wasu shugabannin kasashen Afirka ta yamma na cewa suna so su fito da takardar kudin nan bai da ta eko zai ku haifar da kasashen zama ido
sunana Maimuna Ibrahim to a matsayina na ƴan ƙasa ko an ga kudi da aka ce za a yi ganin cewa shugabannin mu ba za su dauko abin da za ya cutar da mu ba game da wa'annan kudi din da din tahiyar ta yi daidai abu ne mai amfani abu ne mai muhimmanci wanda kowace ƙasa ta yi ba sai an samu wani kuskuren canje-canje ba in ka je da kudin ka guda kowace ƙasa ka shi tana iya sayan abin da kake so ba tare da an canza maka ba ko an karya maka daraja ta kudi kenan mu dai goyen bayan da nake yi Allah ya tabbatar da alkhairi Allah kuma ya sa haka shine alheri game da wannan canjin kudi
ko ina ka duba dai zaka tarar da cewa ra'ayoyi sun sha bamban sosai galibi saboda rashin tabbaci na abin da zai faru idan aka fito da shi wannan kudaden wanda kuma ga alama ba ma san ranar da zai fara fitowa a ganshi ba kuma gashi an sha ma dai dage ranar da za a soma amfani da kudin domin daga shekarar 2000 lokacin da aka soma magana fitowa da shi din an dage soma amfani da kudin eko din a kalla sau uku a shekarun 2005 da 2010 da kuma 2014 yanzu mana da muke zancen nan da ku an ce wai daga cikin watan Yuli wannan shekarar ta 2020 ake sa ran watakila a fara ganin an fara amfani da kuɗin shi ma wannan lokacin manyan bankunan da ke karkashin hukumar bankin African Development Bank na rayuwar ƙasar Afirka ya bayyana shakkun cewa da kyarwa canza ita ma wannan ranar ba to ita dai maganar kuɗin eko din nan ta samo asali ne a wajajen shekarun 2000 lokacin da wasu ƙasashen Afirka ta yamma musamman mallakar Faransa a cancan da kenan suka bayyana niyyar su na fitowa da sabon kuɗi wanda zai mai gwamnati wanda suke amfani da shi ƙasashe takwas na farko din da suka fito da shi din sun hada da Benin da Burkina Faso da Guinea Bissau da Cote d'Ivoire da Mali da Niger da Senegal da kuma Togo wanda kuma suka ce za su fito da kudin ne domin ya mai takardar kudin ta su ta sefa wacce ba su kadai ba ana amfani da ita a kasashen Afirka ta yamma da na tsakiya har guda 13 daga baya ne a lokacin da shugabannin kasashen Afirka din suka yi wani taro a Abuja a shekarar da ta gabata aka samu karin kasashe irin su Nigeria, Liberia da Ghana da su ma suka fara nuna sha'awar amfani da wannan kudi din to amma maganar yanzu haka tana tangal-tangal bayan da wasu suka so mazargin cewa shugaban Cote d'Ivoire Alassane Ouattara shine wannan abin zai fi amfana domin yana son ya amfani da magana domin moriyar kansa a siyasance da yake akwai zabubbuka da dama da ke gaban shi a can Cote d'Ivoire to domin duba wannan lamarin ne wakilin mu ne mai Silimu Mul Barma zai yi ka mana ci gaban muhawara da ya shirya tsakanin Abdu Idi da kuma Siraji Isa kan yadda suke ganin wannan lamarin din ina kuma za mu soma ne daga kalaman da aka ce an jima ana jin suna fitowa daga bakin shi shugaban Alassane Ouattara na Cote d'Ivoire dake kara kawo shakku a cikin lamarin
Siraji ya wace irin fasara ko kuma kai ya kashi a lokacin da aka bada wannan sanarwa ta kudaden eco a karkashin inuwar kungiyar emoa a maimakon ecoas da ake ganin ainihi tun fil azal ita ce ke da wannan kudiri
yawa wannan kudi masu na France fa masu lambar turayen mallaka lokaci ya kai da ya kamata in kasashen Afrika su ba kudaden su sunan da suka ga dama su ba su ga yadda suka ga dama su aza wannan kudi da duk irin tsarin da za su azawa na kudin su zamanto suna da lamba kasashen mu na gida shine kaga aka ce wannan lamba ta mulkin mallaka da ake ce ma France fa a janye ta kwata-kwata a bar kasashen Afrika su fuddo kudi masu lambar sunayensu
a yadda aka yi abin ba an gulu da kan zabo ne ba a ce sefa kawai ta juya ta koma eco kai tsaye
a wannan lokaci ai ka gani yan hararen hula wanda suke cikin wannan kasashe suka yi ta rudani suna ta critique suna ta zage-zage suna ta komi da komi wannan shugabanni na wannan kasashe suka ce ya kamata wannan lissahi na kudi a dauke shi da hannu biyu a sake mishi tsari shi yasa ka gani wannan magabata ko ko wannan shugabanni suka yi taro abun kamar da a hankali ne yake taya ba zama ɗaya bane ba za a tashi gabaki ɗaya a ce fucil an sake komi
kamar matakin wani salo ne na tsarin tattalin arziki da su shugabannin nan ke ganin dole sai an bi ta kansa sannan a
cikin gurin da aka sa gaba duka kokowa ai da manta tattalin arzikin kasashen ne na shi saurari Alhaji Idi Abdu ya yi magana ba ni a zaman a matsayina na diginci da tsansani kadan na wannan sani na
tattalin
arziki mu a lissayin da muke da gaskiya an samu ci gaba sosai an samu ci gaba kwarai tunda kudaden an aka yi su wai kudi mai sunan kudi wannan mutuka in babu tattalin arziki a cikin kasashen dan an sake ma kudi sunan ko ai kaza aikin banza ne babu wani abin da zai kawo sauyi mutuka a cikin kasashen in ba a yi hamzari ba na kasashen su zumunto suna kasashe ne masu karfi masu karfin tattalin arziki
tsarin baya da illa ba akan tattalin
arziki kowace kasa yo ba kasar Zimbabwe ba haka ba suka amshi kudi suka sake ma kudin su suna suka sa mishi dollar Zimbabwe sai ka je da dollar Zimbabwe sai ka sai burodi wannan da ake sayar da dala 40 sai ka sai shi a dollar 10,000 na kasar Zimbabwe ka mance da wannan aka yi ta abun ya koma kaman ma wasan kara tunda baya ta yadda za a yi kasar in bata da karfin tattalin arziki ya zama to kudin suna da karfi kuma a yanzu babu laihi kuɗi in ka diba ko kasashen turai babu kasa ɗaya yanzu in ka diba Alman sun bar Deutschmark in ka diba France sun bar France duka kasashen nan suka yi na'am suka ce tahiyyar tattalin arzikin duniya babu kasa ɗaya ta wadda take huskanta shi sai an yi gungu sai an zo an yi taro gabaki ɗaya saboda a daidaita tattalin arzikin na yanki a wannan lokacin ne kasashe suke iya samun abinda suke so suke iya fuskantar tahiya mai gauga wannan tattalin arzikin duniya
to amma wannan yana zargin kamar akwai makirci ne Faransa ta
fiya babu zancen makirci ko wannan
da ganta raba kawo nan kasashen yankin Afirka ta
yamma wannan rudani ne na mutane wanda in ka tambaye su abinda suke so su ma kansu ba su san abinda suke so ba wayannan mutanen su ne suka yi ta zabare suna zage-zage suna cewa ya kamata a bar zancen France fa mutanen shugabannin suka zo suka yi na'am suka ce an bar zancen France fa za a dauka kudi masu sunan Eco to tattalin arzikin namu cinye su sai mun laba da kasashe masu kwari wanda ya zaman to kudin ya zaman to suna biye da kudin manyan kasashe wanda yau gobe kudin bai yiwa kamar misali mai hannun jari yazo a cikin kasashen me yasa kudaden shi saman kudaden da ba su da ƙarfi saboda abun ne shine gobe abubuwan da zai sa a saman hannun jari sosai haka ko misali in an dauka sai ta yi wata shekara kudin daraja su ta fadi kenan ka gani ya fadi shi kanshi kuma mu nan kanmu in kudin ba a jingina su da ba wannan kudin kamar euro sai ta yi abin da kake sai a jika 10 ya kuma kana sayin shi a jika 20 abun da ka saba sayin shi a jika 10 an ce ma a jika 20 zaka sayin shi saboda kudin daraja su ta fadi
kamar an bayyana cewa kungiyar ECOWAS ta fito ta yi sanarwa cewa wannan abun tsarin nan da aka bayyana ba da yawunta aka yi sa ba
a wannan ni ban shi shi ba watara yayi magana da sunan
IMOA
yayi magana kuma da sunan kasashe tunda mutane su mai shugabannin kasashe ko ba mutane bane ba haka wanda kamar ni da kai haka kowa tashi hudu albarkacin bakin shi sun san da akwai kaida in bai samu hujjar da zai iya magana da sunan wannan kasashe ba ai da yanzu dai bayan dai sun hito sun ce abin da ya hudi bai shahe su ba tunda shi kade ya shafa
ba garin kamar Macron ne ingiza shi wannan abin saboda wata kila shi ya sa shirin tazarce gaba a kasar Cote d'Ivoire
ba ne ba
yana so a kama masa ya ci
gaba ai lisahi ne wannan na siyasa kakka kawo shi ga lisahi na kudi ba dai bane ba wannan lisahi ne na tattalin arziki na kasashe wanda suka yi zamna suka yi ta aiki ake yau shekara kusan biyu da ɗin kai ake ta wannan aiki akwai ƙwararri masana wanda suke ta wannan aiki su a shugabannin kasashe ai suna aiki ga wanda masanan nasu suka ba su kamar takardun wanda gabaki ɗaya masana suka aza musu ga turbar da suka aza ai da yake suke magana shugaban kasar Cote d'Ivoire bai hito bai magana da sunan kasar shi kadai ba gaskiya bane ba inda yayi magana da sunan Cote d'Ivoire kuma yayi angajin duka kasashe wannan na IMOA zaka ji ɗaya bayan ɗaya sun hito sun ce ba su yarda ba tsari ne na tare akwai wakilci misali
ana iya cewa ni ba tana cikin wannan
dunya in ba ta cikin ai da yanzu Niger ta yi magana mutuka inda ba a yi magana da miyamta ba ai da cire su yanzu da ta yi magana wannan magana da ƴan hurhu da suke shi ma kanshi wani rudani ne ake so a huddo marasa digi gaskiya kamata a rika tsaye da mutane kuma su bar magana saman misali fanni wanda basu da kwarewa saman shi ba amma wa'insu ba su karanta komai haka ne kawai mutum yake tashi bai alwala ba bai komai ba gabaki ɗaya da sai daga ya samu mikro na injiri ga hito ya ta hudin abin da bai san komai ba saman shi a sai da shi ya kamata
alaji ina so
okay
komai ake so ayi tsoron Allah ka ayi tsoron mutum ayi adalci Eco na ECOWAS shine aka ce sunan shi Eco kudin na ECOWAS kuma ba wanda yace ko wata kasa ta yi kudin kasashen ne suka gamu wannan 15 na ECOWAS suka ba wannan kudin nasu sunan Eco kuma suka ce Econ bai yada alaka da kudi daya yana garkuwa da euro da dola da kudin China da kudin Japan
wato ya dogara da su kenan
ya dogara da wanga kudin haka aka tsaida shi haka ƙwararrun na ECOWAS suka tsaida shi kuma ina gayyata kanena ya tahi bisa site din ECOWAS zai ga sanarwar da ECOWAS ta yi tace Eco ne na ECOWAS haka aka yi shi ile flexible kuma ba suna bane aka sauya ma sifa aiki ne aka yi wannan abin da ya hodi shi watara abin da ya shahe shi ne sanran shi ne ya hodi da sunan wannan kasashen takwas wannan kasashen takwas ai shilgaban cikin kasashen nan takwas su ne aka ba yaunin shi wannan ladarin a hudu Eco shilgabanni
to a gaishe kuma malamai to bari mu tsaya nan sai Allah ya kai makon gobe lokacin da muke fata da muku da wani sabon shiri a madadin bakin namu Malam Audu Idi da Malam Siraji Isa tare da shi wakilin namu su da Mumu Barma a Kenya mai Aliyu Mustafa Sakutu ne a Washington ke fatan mun barku lafiya
Madalla.
Masu sauraro muna fata za a gafarce mu inda ba za mu samu damar kawo muku takaitaccen labarai ba. A nan za mu katse shirye-shiryen namu sai kuma an sake mun sake shigowa da hantsi insha Allah da karfe 8 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Halin yanzu a madadin Sarfilu Hashim Gumal da ya taya ni gabatar da shirin, Shubahiro Diodone da ya hada shirin ya kuma ba da umarni, sai kuma injiniyan mu Jimmy Cook. Ni ce Aisha ta tsaya huta lafiya.